أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو منا ران شرين دقي ga watan shida hijira 1447, wanda ya yi daidai da ranar 12 ga watan 12 miladiya 2025. Alkhairai da ke cikin wannan ranaku, muna roƙo Allah ya dakatar da mu su abin da yake shiri ne a rayuwarmu. Muna roƙon Allah ya kare mu. Muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka, littafin matnul aqidat at-tahawiyya na al-imam Abi Ja'far Ahmad bin Muhammad at-tahawiyya rahimahullah. Bancin gabatar da muƙaddima na littafi, a darasinmu na biyu mun yi bayani a kan abinda malam ya fara da shi har muka shigo shahi na shida. Wannan shi ne darasi na uku da za mu gabatar daga cikin jerin giyan karatun wannan littafi, wanda za mu fara a faɗin da malam ya ce wala shay'a mithluhu. Ina ganin nan ne za mu tashi. Yau mun karanta bayanan da suka gabata. Yau ci gaba da karatunmu shi ne da malam yake cewa wala shay'a mithluhu, shahi na shida kenan. Ba wani abu da yake kama da Allah subhanahu wa ta'ala. هذه الجملة تفسر الجملة التي سبقتها. وأن الجملة لما ليكاو وليكي تشوى ولا شيء مثله تنافسر جملة لنسوه قباشيتا نتشوى إن الله واحد لا شريك له. Sai malai ƙara fassara bayanin da cewa shi fa Allahn la shay'a mithluhu, ba wani abu da yayi kama da shi. Wannan jumlar tana tattare da masail. Masala na farko, kamar malai yana fassara faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa laysa kamithlihi shay wa huwa sami'ul basir. Wannan yana akkada wannan. Allah ya faɗa cikin Al-Qur'ani ba wani abu da yayi kama da Allah, kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala mai ji ne ko mai gani ne. Allah ya sa mu dace. Kun san al-mumathala, akwai al-mushabaha. Kalmomi ne guda biyu a istilahi na masu istimalin wa'innan kalmomi za su zama mutaradifi ne. Kalmomi ne masu ba da ma'anan juna. In babu wannan, ana iya sa wannan: fulan yushbi fulan, fulan yumathil fulan, wani ya kama da wani, wani shi na kamanceci ne da wani. Amma a lugha na Larabci, kalmar mumathala tana da ma'ana daban da kalma ta mushabaha. Mumathala a Larabci tana ba da ma'anar kai kama da abu min jami'i jihad ta bangarori gaba daya. Idan aka ce Isma'il mithlu Ali, Isma'ila kama Ali ne, to a lokacin duka ɗaya ne, komi ba su da inda canji. Amma in ka amfani da kalmar mushabaha, Isma'il yushabihu Ali, to fi ba'd as-sifat yayi kamar shi ta wani bangarori. Da wannan ne muka je gaba, za mu ji bayani cewa Allah subhanahu wataala ya yi istimalin wannan kalma ta mumatsala don ya zamanto a ɓangaren luga da ɓangaren istilahi babu wani da za a shigo da wata magana an ruhi. Shi sama da yake cewa wala shay'a mithluhu, babu wani abu da ya kama da shi. To wannan kaga mu akkada wannan jumla da faɗin Allah maɗaukakin sarki, laysa ka mithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Masala ta farko kenan. Matsala na biyu, kama dalla shar'u ala an la shay'a yumathilu Allah aw yushbihu Allah, kadhalika al-aql wal fitra wal hiss dallat ala dhalik. Kamar yadda Qur'ani ya tabbatar da sunna suka tabbatar cewa ba wani abu da yayi kama da Allah, haka ne? To hankali ma ya yadda da wannan. Duk wanda yake mai hankali ne, in dai hankalin kwarai ne, to hankalin shi yana karɓar yadda da cewa ba abin da ya kama da Allah. Kamar yadda ɗabi'a ta karɓi yadda cewa ba abin da ya kama da Allah. Ɗabi'a ta ɗan Adam gabaki ɗaya tana nuna cewa babu wani da ya cancanta ya zama Allah sai Allah, kuma babu wanda ya kama da Allah. Haka ma alhis, ji a jikinka kana jin babu wanda ya kama da Allah. Wannan ya kamata mu fahimci wannan. Daga cikin masa'il da za mu fitar a cikin wannan kalma, malama ya ce la shay'a mithluhu, abinda ake nufi da at-tamthil al-manfi huwa ishtiraku fil khasa'is la fil ma'na. Ba abin da ya kama da Allah wajen khasa'is, kun gane? Akwai abubuwan da suke nuni akan ma'ana, akwai abubuwan da suke khasa'is. Bari in bambanta mana, muna da sarakai ko ba mu da sarakai? Mun yadda akwai sarauta ko babu sarauta? Mutum sarki ne ko ba sarki ba ne? Allah sarki ne ko ba sarki ba ne? Kenan sarki ya kamanci Ubangiji a ma'ana, ba a khasa'is ba. Da wannan ne zai ba mu damar kana aika ce ma mutum sarki, kana aika ce ma Ubangiji sarki, inda ana nuhin suna ne fata baki, ba khasa'is na sarauta. Shi wanda sarki yana kwana, yana mutuwa, yana gajiya, Allah bai da wannan ko ɗaya. Wanga sarki bai iya kashewa, bai iya rayawa, Allah yana iya kashewa, yana iya rayawa, yana iya halitta. Kenan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin Al-Qur'ani mai girma, laysa ka mithli shay, bi ma'ana fil khasa'is, ba wanda yake da ɗabi'u ko bambance-bambance wanda ya kama da Allah. Amma ana iya a samu a ce wani shi ne firizidan na ƙasa kaza, ko wani shi ne sarki na ƙasa kaza. Kinan nan da ma ya ce wala shi a mithlu, ba abin da ya kama ga Allah, fil khasa'is, wajen keɓantuwa da yin wasu abubuwa wanda babu mai yin su sai shi Allah subhanahu wa ta'ala. An fahimci Hausa? Ka ɗauki wannan ka duba da kyau ka gani, muna da bayi a cikin mutane, akwai bayi ko babu bayi? Ada sai a ce wane bawan wane ne, kuma ya karba shi wanga ya yadda wani bawan shi ne, wanga bawa ya yadda wani mai gidan shi ne, kuma shi mai gidan ya yadda bawan Allah ne, shi ma bawan ya yadda bawan Allah ne. Da wannan wajen suna kenan, wajen ma'ana kenan, amma ba wajen khasa'is ba. Yanka kuma wajen khasa'is Allah shi ne Ubangiji na hakika, dan shi yake da abubuwan da ba wanda yake da su tare da shi sai da shi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya mana jawabi kenan. Abin da zamu yi ishara a kansa ita dai waccan aya da muka karanta. Dala ya ce laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, ko ai shi ne abin da malam ya ce wala shay'a mithluhu, ba wani abu da ya kama da shi. To akwai firaq na addini waɗanda sun kuskura fahimtar wannan ayar har abin ya kai su ga kahirci, kuma sun zama kishiyoyin juna ne, su ne mumatila da mu'attila. Mumatila su ne masu aqidar kamanta Allah da mutum, sifar da take cikin Allah irin tace a cikin mutum, da Allah ya ce yana da hannu, su a aqidar su dole kai da hannu Allah irin na mutum ne, da Allah ya ce yana gani, ganin shi irin na mutum ne. Kun gane misali? Irin waɗannan masu wani aqida su ne ake su mumattila, kishiyoyin su ne mu'attila, su kuma masu juye abinda Allah ya tabbatar ma kansa da shi. Allah ya ce yana ji, sai su ce a'a, ba a cewa Allah yana ji, dan in ka ce Allah yana ji ka mai da shi mutum kenan, ka zama mumattili kenan. Allah ya ce yana da hannu, sai su ce a'a, ba a ce Allah yana da hannu, inda me in ka ce yana da hannu to ka mai da shi kawai mutum kenan, ka kishiyoyin wa'incan. To shi yasa malumma na aqida sun tafi akan kafircin wannan firqa na mumathila, wa'inda suka kudurta cewa sifar da Allah yake faɗi a Qur'ani irin ta ce mutum yake da ita, ma'ana sifar Allah irin ta mutum ce, wannan kafirci ne. Kamar yadda Nu'aym bin Hammad al-Khuzai ya tabbatar da wannan cewa man shabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar, duk wanda ya kamanta Allah da halittunsa ya kafarta. Wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsahu faqad kafar, duk wanda ya jayayya game da abin da Allah ya sifanta wa kansa shi da shi ma ya kafarta. Allah ya ce yana ji yana gani, ahlus sunna sun yarda da Allah yana ji yana gani, kaga sun tabbatar wa Allah da ji da gani, sannan sun bar ji da gani na Allah, ji da gani wanda suka dace da Allah. Wannan shi ne aqida ta ahlus sunna. To su kuma mumathila da suka zo sai suka ce su ma sun yarda Allah yana ji yana gani, amma ba a cewa ganin Allah da jin Allah yana da bambanci, duk ɗaya ne, yadda muke ji haka Allah yake ji. Kaga sun kamanta Allah da halittarsa, wannan kafirci. Su kuma mu'addila da suka sai suka ce a'a, ba a cewa Allah yana ji, kuma ba a ce Allah yana gani, kaga su sun juye, sun cire wa Allah abin da ya tabbatar wa kansa. To duk mutumin da yayi inkarin wata sifa daga cikin sifofin da Allah ya tabbatar wa kansa da su a cikin Alkur'ani ko a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aqida da ahlus sunna, wannan ya kafurta. Haka ma mutumin da ya kamanta Allah da wata kama ta halittar da yayi, aqida da ahlus sunna ya kafurta. An gane wannan? Amma su mumathila a gurin su ba komai bane, dan har suna da wannan itikadi a zuciyarsu, kamar yadda mu'addila suke. To mu ahlus sunna muna tsaka-tsaki kamar yadda salafus salih suke, ka yadda Allah yana da ji yana da gani yana da hannu, amma ba irin nan mutum ba. Yaya suke? A ba mu sani ba, su dai waɗanda suka dace da shi, shikenan.
mun da yace yana da mun yi imani amma mu gano ya suke wannan ba a samu Allah ya mai jawabi to shine malai yake cewa wala sha'a mithlu babu wani abu da ya kama da shi Allah subhanahu wataala sai jumla na gaba malai yake cewa wala sha'a yu'jizuhu kuma babu wani abu da yake gagarar Allah subhanahu wataala wala sha'a yu'jizuhu babu wani abu da yake gagarar Allah kun san abin da ya san Allahu matinu Allah mai karfi ne lahu kamalul qudrati wal ilm yana da cikakken iko da kuma ilimi malamai suka ce gazawa wani abubuwa ne suke haifar da ita suka ce masdari na gazawa abu biyu suke jawo shi abu na farko an-naqs fil ilm na biyu an-naqs fil qudrah an-naqs fil ilm wan-naqs fil qudrah su suke kawo al-ajiz kinan al-ajiz yansha'u an-naqs fil ilm wal qudrah gajiyawa ta samu asali ne ko kuma ta taso ne ta sanadiyar rashin cikakken ilimi da kuma cikakken iko in baka hada wa'in gaba to ka zama gajiye misali ga ka da kudi ga ka da lahiya ga ka da iko amma baka yi makaranta ba baka da ilimi an samu cikin a tare da ko ba samu ko kuma kana da ilimin amma kai kana da ilimin geography ne ko ilimin science kake da shi ko ilimin history kake da shi kai kuma bukatunka abin da ya shafi chemistry ne ko biology an da kasa ga ka da ilimin amma na wani bangare baka da wani bangare to yana haifar da kasawa amma kamalul ilmi shi ke kawo kamalul qudrah shi Allah subhanahu wataala yana da ilimi wadatacce akan komai shi yasa ba abin da yake gagararsa sannan akwai qudrah iko akwai lokacin da ka hada ilimi ka cika komai na ilimi amma baka da qudrah babu iko a hannunka sai dai ka ba da shawara in ba a yi ta baka hankula in ma baka hankula ba babu abin da za ka yi a yanzu muna gani wasu wani in yanzu yana lissafa ma yadda za a yi sai ka ga da an yi aiki da maganar shi ta ƙare amma sai a ce ba a son maganar shi kun ba yadda zai yi ko ba ga wani wani kuma ga shi da matsayi ga abin da ya kamata a yi bai sani ba to shi Allah subhanahu wa ta'ala lahu kamalul ilmi wal qudrah yana da cikakken ilimi da kuma cikakke iko shi yasa ya zamanto la ya'jizuhu shay ba abin da yake gagarar Allah subhanahu wataala Allah ya faɗi a Qur'ani Allah ce wa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay fi samawati wala fil ard innahu kana aliman sayti qadira babu wani abu da zai gagarar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin sammai ko a cikin ƙasai don me saboda Allah ya kasance masani ne kuma mai iko ne yana da kamalul ilmi wal qudrah kaga sai ce aliman qadira yanzu kaga abu biyu ga sunan Allah ya hada mu da su sai ka gano hikima kamar Allah yana son ya gaya ma to me yasa ba abin da zai gagare mu sai ce saboda aliman ne kadiran shi kuma lafazin alim sai ya zo ala wazan fa'il fal wazn fa'il min siyar al mubalagha ina an sarfa su kalmar da ta zo ala wazan fa'il to mubalagha kenan innahu kana aliman shi Allah ya kasance mai yawan ilimi ilimin da babu baka ima iya kwatanta shi sannan kadiran fa'ilan yana da kudura ta yadda baka ma ya kwatanta, to shi yasa ya zama la ya'jizuhu shay, ba abin da yake gagara Allah subhanahu wataala. Kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wa'alamu annakum ghayru mu'jizillah, ku sani ku dai bayi ba ba ku da gagara Allah, abin da ya sani da ku sai yayi ba ku iya gagara shi, saboda kadir yana da iko. Shi sa Allah ya ce malaika mun cewa la shay'a yu'jizuhu, ba wani abu da yake gagara Allah. Kenan anan abin da zaka cire a matsayinka wanda yake karanta aqidat tahawiyya, me yasa Allah babu abin da bai gagare shi ba? Sai kace saboda shi Allah subhanahu wataala aliman kadira. Inda ana so a cire ma formular naka gane menene gaba mutum ikon yin duk abin da yake so, sai kace kamalul ilmi wal qudrah, menene yake sa mutum ya zamanto ya kasa? Saboda yana da nakasu wajen cikakken ilimi da kuma cikakken qudrah. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya bambanta dukkan halittu. To a cikin wannan akwai misalin da ya kamata mu tattauna akai. Abu na farko shi ne, da Allah ya ce wala yu'jizuhu shay, babu abin da yake gagararsa. Wannan tabbata fi shar'i wal aqli anna Allah ala kulli shay'in qadir, na dai kenan. A shari'a ya tabbata, shi ne ayoyin da muka karanta, Allah ya tabbatar da cewa ba abin da yake gagararsa. Sannan hankali na mutum ya yadda ba abin da yake gagarar Allah, duk abin da kaga Allah bai yi ba to bai tashi yin shi bane, amma bai gagarar Allah. Wannan shine aqidar da ake son ahlus sunna ya kudurci. Sabanin masu wata aqida, wani su suna ganin ma ko wani abu ya faru Allah ma dai ya gan shi ne, kamar da mun kawo mana misali a kadariya da sauran firak wanda muka ambata a baya. Mas'ala na biyu, tawaradin da aksarin nasi anna Allah ala kulli shay'in qadir, bincike na ilimi ya bibiyi masu aqidodi daban-daban wa'inda ke inkarin sifofi na Allah, to ya tabbata cewa har masu irin wannan aqida masu jingina kan zuwa ga musulunci sun tafi akan cewa Allahu qadirun ne ala ra'sihim jahan bin safwan alladhi huwa a'zamu nas ta'dila, ya kowa canza sifofi na Allah, amma a bincike na ilimi an samu ya ambaci Allah da sunan qadir, ya yadda Allah qadirun ne babu shi. Shi yasa ahlus sunna wal jama'a wajen tabbatar wa Allah da kudurarsa sun bambanta da sauran aqidodi da abubuwa guda uku. Menene mizat na ahlus sunna wajen kudurcewa da yarda da cewa Allahu ala kulli shay'in qadir? Shine abubuwa na daya, min jihati i'tiqadi kamalil qudrati, ta bangaren kudurce cikakken iko ga Allah. Ahlus sunna a zukatansu sun kudurce Allah yana da cikakken iko. Don kana mulkin Niger, wani abu ya tashi Najeriya sai dai ka sa ido, ko da baka so, don baka da iko a can. In kana iko a gidanka, kaga gidan wani ana abin da bai dace ba, sai dai kai hakuri, baka da cikakken iko a can. Amma su a gurin ahlus sunna horko da ƙarshe, gida da waje, a ko'ina sun yadda Allah yana da cikakken iko ya zartar da duk abin da yake so. Ɓangare na biyu, cewa fil azli wal an, Allah subhanahu wataala yana da cikakken iko tun da da kuma yanzu da kuma lokacin da zai zo. Kusa akwai masu aqidar ganin cewa za a waye gari wanga ƙarfi na Allah ya ƙare, a waye gari shi ma dai ɗan kallo ne. Ko masu wannan aqida kun fahimci Hausa? sannan na uku hadhihi alqudra amma shamilatu likulli shay wannan iko na Allah a gurin Allah suna sun kudurta cewa ya shafi kowa ba wanda ya gagare Allah kaje wannan abubuwa guda uku abubuwa na farko Allah yana da cikakken iko abu na biyu iko na Allah ya shafi kowa da komai ne ba ga wane ko waswana ba abu na uku tunda Allah haka yake a yanzu ma haka yake in ma yanzu ta wuce haka yake wannan shine aqidar ahlus sunna game da cewa Allah subhanahu wataala la yu'jizuhu shay mas'ala na uku da zamu tattauna a cikin wannan jumla shine bayani ka al mukhalifuna fi qudratillah wa'inda suka saba game da cewa Allah bai cikakken iko daga ciki akwai al yahudi yahudawa su aqida su Allah bai cikakken iko shi san sun tashi abu babu magana ma ko Allah ya tsako bai so su a ganin shi Allah bai da wani cikakken an fahimta wasa dan har suna sifanta Allah da kasawa suna ganin Allah ma talaka ne su su ne adda wadata sun ce su ne ɗayan Allah su ne kaza su ne kaza Allah bai da bukatar kowa shi sai yana daga cikin aqidar yahudawa ba sa ganin Allah yana da cikakken iko kullu da kyau ku gani yanzu yahudawa suna son su yi abu wai su za su zo su tsara ne za mu yi kaza da mun kare shi sai mu yi kaza da mun kare shi sai mu yi kaza kafin lokaci kaza muna da kaza babu maganar Allah a tare su saboda su ba sa kudurta cewa Allah yana da cikakken iko a kansu daga cikin waɗanda ke da wannan aqida akwai falsafa daga ciki akwai alƙadariyya ni muku bayani su ƙadariyya suna ganin in kana ta kai zamanka to sai da ka zauna neman Allah ya ga ka zauna in ka ta yi sai da ta yi ne Allah san za ka ta yi Allah bai da cikakken iko akan ya gane ko me zai faru ko kuma yake faruwa akwai Abu al-Huzayl Allaf abu al-Huzayl wannan Allah wani ya yi rubuce-rubuce game da inkarin cikakken kudura ga Allah subhanahu wa ta'ala da amantaha maqduratillah shi ya rage cewa iko na Allah zai kare za a waye gari Allah bai da za a waye gari Allah bai da kudura ta yin abubuwa ko za ta da abubuwa duk da yake akwai malama da suke ganin ya taraju'i akan wannan aqida da yake ciki Allah shi zai damu da shi gaba ke daya masala na ƙarshe daga cikin masalolin da za mu tattauna a cikin wannan jumla shine annal imana bi anna Allah qadirun lahu atharun fi imanil abd kai imani kai yadda Allah yana da iko akan komai yana da tasiri a zuciyar bawa yana da tasiri a zuciyar bawa duk bawan da yake da aqidar cewa ba abin da ya gagari Allah babu abin da zai bashi mamaki a duniya komai ya shigo gaban sa ya san Allah na iya magance shi kowace irin matsala ce kuma yardanka da Allah subhanahu wataala yana da iko akan komai kuma mai iko ne a kan zartar da komai shi yake baka ƙarfin gwiwa tinkarar abin da kake tinkara da kuma ji da yadda cewa za ka iya cimma wannan abin da yadda Allah ku ɗauki misali lokacin da sahabbai suka yi hijira suka bar Makka suka je Madina da Allah a garin Madina su ake da izza suwa ke faɗa a ji ba faɗi ba muka ji su Abdullah ibn Ubay su suke da izza su suke faɗa a ji ko ba haka ba ne a garin Makka su ake faɗi a ji su Abu Jahl da sauransu ba su suke da izza ba amma Allah subhanahu wataala sai yo saƙo ya gaya ma mu'minai cewa kakku da mu fa shi ke da iko akan komai
kuma izza a hannun shi take yana shigar da ita ne ga masu imani sai Allah ya ce walillahi al-izzatu wa menene wa li rasuli wa menene wa lil mu'minina yarda da wannan yana da tasiri a zuciyar bawa Allah ce izza a hannunsa take shike da izza da manzonsa shi yake da izza kun san izza daban alfahari daban da kuma mu'minai wannan mun zo mu shafi yanzu ya ba sahabban manzon Allah ƙarfi na gwiwa suna gane ah mu da muke haka a tare mu nan mun san inda muka kama ashe mu ne ke da izza mu ke da tafada sai suka ce ah to shikenan bari mu tashi mu dage bari mu nemi izza a gurin Allah sai da aka waye gari wace tuta ake dagawa a garin Madina tuta musulunci dan wake da izza a Allah take a hannun waye sata a hannun manzonsa kuma Allah ya ce za mu saka izza a hannun mu'minai sai ga kuma mu'minai sun samu izza sun samu waya suna tahiya cikin kwanciyar hankali da natsuwa da komai to haka kai ma idan wannan abun ya yi tasiri a zuciyarka kana da wannan aqida a zuciyarka kada ka ce wai kai ka tsaya nan dan kana da jari da ka 50 da ka 100 sai ga ai arziki sai suwa ne a baka fahimci al-izzatu lillahi bane in ka fahimci izza tana gurin Allah ne sadda wani yake juye miliyar guda sai ka ce lokacin mu na zuwa mu bamu sani wakilin ma miliyar 100 ne zamu juya awa ake juya abun Allah da zaran ka da kuraje shikenan akwai waɗanda da ana ganin ba kowa bane da suka rike musulunci suka yi mu musulunci aiki sai Allah ya ba su izza ga karatun dai kuma abin duniyan gashi nan su yi yadda suke so dan me Allah ke sa izza a hannun wanda yake so sai sa kullum muke ga muku mu kun dai ganmu nan wata rana sai Allah ya ba mu izza mu ke guyen haka mu yi haka mu yi haka mu yi haka insha Allah muna ganin saura kadan dan me mun yadda walillahi al-izzatu ko ba haka bane dai kenan wali rasulihi ko ba haka bane biyu kenan sai Allah ya ce menene walil mu'minina to mu muna jiran tamu izza sadda zaka wuce kana muna buskaniya wai ka shigo babban mota sai mu sai wanda ta shita mu hau bayan wata ɗaya mu sai sheta mu sai wata ba dan alfahari ba dan izza an gane sani ko wani ya ga kace ai shi ustazin ce wai ka kana an ka ustazin cikin mota irin kaza to ustazo wa sani eh aikin da muke da Allah nawa ake biyan mu akwai wani mutum guda da yake a boye ya dauki nauyin ga aiki babu shi in ma kana wani zato ko har in hito in faɗa ma babu mutum guda wanda muka ce zo ka ɗauki nauyi a yi wannan aiki wanga aiki na Allah ne sai shi kyale mu mu muna da yaƙini Allah zai samu na izza sai an waye gari ka ga mu wuce ka ce likacin ta ustaza tana kai jika 100 sai ka ga gobe mun ta jika 200 kai ka kike da shakku mu babu da wannan shakku ba tun mu a jike wannan mun san izza ta Allah ce duniya sai Allah ya ba mu izza ba alfahari ba izza irin wannan maganganu ba maganganu ne na cika baki ba maganganu ne na nuna ma kai ahadus sunna aqidar ka shine ka yadda izza gurin Allah ne wani wanda yake ko karatun sallah bai iya ba ya shiga babban mota ya gina babban gida kai ka ba Allah lokacin ka kuma sai Allah ya kyale ka kana sa ya gaggadi ga Allah bai bari ba dan haka ku tashi ka ku azawai mu da muke nan ta kare ki wa'annan da ke gani a yanzu sun yi karfin su zo nan su zauna ko sai an waye gari suna kama kafa da ku suna son su ga mala insha Allah abin da kun kaje ina ga yanku wata rana sai kun ce wallahi nan ma da yawan nan magana mu menene dogaran mu walillahi al-izzatu
ولرسوله وللمؤمن كما هذا وني من يدد ونم كما شي الله لا يعجزه شيء شيني أكيد من يدد ونم duk abun da muke program muna ganin Allah zai bamu shi bamu shakka Allah ka bamu izza duk ta wannan addu'a jama'a wannan shi ne aqida na ahlus sunna shi yasa mala yace wala shay'a yu'jizuhu ba wani abu da yake gagarar Allah jumla na gaba wala ilaha ghayruhu kuma babu wani abun bauta kuma bayan Allah wannan shi ne aqida na ahlus sunna ka kudurci a ranka cewa babu wani abun bauta da gaskiya sai dai Allah subhanahu wata'ala. Ka riƙe Allah shi kaɗai abun bauta mawafaƙa ce, taufiƙi ne daga gurin Allah. Za ka ga wani ya riƙe wani abu ya mai da shi Allah, shi kanshi ya yadda wannan abun ba Allah ba ne kuma ya ƙi barin shi ya kama Allah na haƙiƙa. Mushrikan Makka sukansu sun yadda da su ɗin da gumakansu duk dai ƙarƙashin ikon Allah na suke kuma suna faɗin haka amma Allah ya ba su dama ta su saki wannan ta su saki reshe su kama bishiya ba diwa gani sun ka zo suna ɗawafi labbaika la sharika lak illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak haka suke faɗa mana mun karɓa maka Allah ba abun tarayya da kai sai dai wani abun tarayya wani gumki ko wani abun bauta wanda kai ka mallake shi da abun da ya mallaka to sun san wannan kene idan ka ga mutum ya rike wani Allah yana bautarsa ka ka ɗauka a itiƙadin shi wannan abun yana iya masa wani abu shiriya ta Allah ce gida na hada sunna shine Allah subhanahu wataala shine kadai za a bautawa babu wanda ya cancanta a bauta ta da shi a ƙarƙashin wannan ga wani haske da muke son mu haska kamo yanbaqi li talib al-ilm an yulahiza fi kalimat at-tauhid hadhihi al-ashya ila da kyau ga dalibi na ilimi ya rinka hango wa'inga abubuwa a cikin kalmar la ilaha illallah ba wai ka ce la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ba haka la ilaha illallah wasa ce son aka kasan menene ta umsa ya ake isti'malin ta menene take buƙatar a ƙara ko a rage ta bangaren ta ba ga baki ba shi sa aqida na ahlus sunna wal jama'a wa'inna abuwa da zamu lissafo kowane mutum ya rinka kalla a cikin la ilaha illallah da yake fada yana la'akari da wannan abuwa ko baya la'akari da su abu na farko haka ne ko lam ta'ti li ithbat al-ilahiyyah lillah fa'sa ita kalmar la ilaha illallah ba ta zo bane fa dan ta tabbatar ma da cewa Allah shi kadai ne Allah ba ta zo bane in ka ce la ilaha illallah ba abun bauta da gaskiya sai Allah haka ne ko ba haka bane to larabcin da aka yi shi a haka nan ne zaka gane wanga larabci yayi karfin mutum wallahi an dan fara larabcin ne dan a nuna ma ba ana nufin ko da wani abun bauta ga Allah bane kadai ba ana son ka tabbatar da Allah shi kadai bane a'a inda ana son ka tabbatar da Allah shi kadai ne ba irin wannan larabci sai a ce Allahu ilah Allah shine Allah shine abun bauta innama yuradu biha ifradullahi ta'ala bil ibadati abinda ake nuhi da kalmar la ilaha illallah ka kadaita Allah subhanahu wataala shi kadai da bauta an fahimta wasa shi ne abinda ake son ka hararo na farko kenan dole sai ka san menene ne na yi shirka shirkan nan wace iri da wace iri da wace iri da wace iri dole ya kamata ka san wayannan shi yasa ake cewa mutum dole sai ya yi karatu ba ka zan malam ba a'a ka kare addini masdari ginshiki na shiga musulunci shine kalmar la ilaha illallah to dole sai ka yi karatu akan kalmar la ilaha illallah ka san abubuwa waɗanda suke gyara ta ko abubuwan da suke lalata ta. Shi sai Allah yake cewa wa man yakfur bi taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa. To wanda ya kafirce wa tagutai imani da Allah to yayi riko da igiya mai gaskiya shine bautar ma'ana kalmar la ilaha illallah. Kina abu na farko da yake so mutum ya tabbatar da shi shine kadaita bauta ga Allah subhanahu wata'ala. Abu na biyu الركن في فهم كلمة التوحيد أن تعلم معنى لا إله. ركني جنشكي وجن فهمت كلمة لا إله إلا الله كفهمت شيء لا إله هو معنى الإله. أن تعلم معنى الإله أسمى معنى الإله أن تعلم معنى الإله شيني وهو المعبود كسنت شيء الله هو المعبود شيني أبو مبوتا الله هو المعبود باكسان الله مزين هو الرب با باكسان الله با مزين هو الخالق با باكسان الله با مزين هو الرازق با كسان الله مزين هو المعبود معنى هو المعبود شيني ابو موتا سي ناي بياني اذن كتشي لا اله الا الله كو هكا بني با ابو موتا دك سي دي واي سي دي الله shi Allah nan ubangiji ne ko ba ubangiji bane kayalai sun yarda da ubangiji ne ko ba su yarda ba Allah nan khaliqu ne ko ba khaliqu bane kayalai sun yarda Allah ke halitta ko ba su yarda ba Allahu raziqu Allah mai arzikawa ne kayalai da mushrikai sun yarda ko ba su yarda ba Allahul ma'bud Allah shine za a bautawa shi kadai kayalai sun yarda da wannan to shine abin da ake kaje shi alon da kace la ilaha da kace illa allah sai ka san to wannan ilah huwal ma'bud huwal ma'bud inda ka yare su ku sai da wannan kaga abu na biyu da ya kamata ka yarda ka abun nan dan ka yarda kuna ya magana da shi kan shira kama allah ai komai allah ke allah to sun yarda da wannan abinda ko ba sai da su ba an ya'budu allah subhanahu wa ta'ala to kai zama to dan kace la ilaha illallah kaje azuciyarka ka yarda allah ne kaje zaka bauta mu haka mata musulmi ya fahimci wannan sannan daga cikin abubuwan da ya kamata mutum ya fahimta a cikin kalmata la ilaha illallah la ilaha illallah idan an kace al-ubudiyya kenan la ma'buda bi haqqin illallah ko da an bauta wa wani ka rinka jin bai cancanta a bauta masa wanda ya cancanta a bauta masa shine Allah subhanahu wata'ala an gane ko sannan kasancewa anna alqur'ana was sunna fassarata kalimat la ilaha illallah kasancewa da qur'ani da sunna sun fassara kalimat la ilaha illallah kaga sanin wannan dole ne mutum yana da buƙatar sai ya koma menene sai ya koma a cikin sauran littattafai da kuma kitabu was sunna Allah ya mana jagora wala ilaha ghayruhu ba abun bauta da gaskiya sai dai shi mala yace qadimun bil ibtida Allah subhanahu wataala da dadde ne wanda bai da farawa mala tunda akwai Allah ba tare da da babu shi ba daga baya ne ya samu duk munanan ga ko shekara mutun nawa anan akwai raddade babu shi daga baya yazo kuma akwai raddade babu shi to shi Allah subhanahu wataala ita babun ma Allah na yi ta kun gane misali ko kenan qadimun bil ibtida Allah dadadde ne ba tare da farawa ba ba a ji a lokaci ga zane Allah ya fara sannan da'imun bil intiha yana nan din ba tare da karewa ba muna tare ko Allah ya mun jagora komai zai kare Allah subhanahu wa ta'ala shi bai kare ba kullu shay'in halikun illa wajhi komai zai kare ya tai sai dai menene banda Allah kullu man alaiha fanin ko aka bani duk da yake zamu zo mu bayani akan kullu man alaiha fanin me fasar ayat dukkan abin da yake bayan kasa fanin zai kare za a ce ko zai mutu an gane ne larabcin ku alfana'u mi alfana'u karewa ko kullu man 'alayha fanin dukkan abin da yake bayan kasa zai kare ko kuma zai mutu rawa ku a sami in kuma karatunmu ya biyo kan nan zamu na bayani zai kare ko aljanna tana karewa zai kare wata tana karewa wata da wata sama take ko kasa na'am na'am shike kaga zai kare kenan ko to irin wa'annan duka zamu zo mu zo mu tattaro bayanan sai mu ga wani fassara wadda ta daji da fasara ahli sunna za mu ɗauka da ire-iren wa'annan abubuwan da suke da alaƙa da aƙida dukkan su ahli sunna ya zama wani da lura ya fahimci yadda zai ƙarana wa'annan nusus su dace da fasara ahli sunna wal jama'a shi sa malam yake cewa garimin bilabtida ko ba haka ba ne ma'ana Allah subhanahu wata'ala da dadde ne ba ta da farawa ba na abinda yake nuni yurabi biha kamalu hayatihi azza wa jalla Allah subhanahu wata'ala yana da cikakken abin nan rayuwa ba irin rayuwa ta dan adam bane da tana karewa ko a waye gari dan adam wani abu ya bijiro masa Allah yana da cikakkiyar rayuwa inda shi qadimun ne bilanta dama akwai shi ko kuma babu kare kina kalimun bilabtida da'imun bilantiha akwai masail da za mu ciro a cikin wannan jumla masala na farko ko ba haka bane al-muradu bil-karim abinda yake nuni da al-karim shine anan huwa al-awwalu na harko ke saboda manzo sallallahu alaihi wasallama ya fassara mana wannan kamar da yazo a cikin sahih muslim inda manzo Allah in yana addu'a yana cewa Allahumma anta awwal anta al-awwal laysa qablaka shay wa anta al-akhir laysa ba'daka shay kinan da an kace qadimun da dadde ne to ana nuhun al-awwal fi Allah shine na farko ba ya faro bane a lokaci kaza menene yake karfafa mana wannan saboda manzo Allah ya ce antal awwal ya ubangiji kai ne na farko laysa qablaka shay ba ai wani abu kafin kai Allah wa antal akhir kuma kai ne na karshe wa laysa ba'daka shay bayan ka babu komai kun gane abin da yake nuni ma'ana duniya da abin da ake a cikin ta za a waye gari babu komai ya kare Allah kadai zai sauro kuma babu abin da zai sauro bayan sauron Allah kenan yadda Allah ya yi duniya da abin da yake cikin ta kamar kai ne dai kawai ka ji kana son ka dan shirye wasu abubuwa ka kalle su ba wani dan lokaci kai su kurme din su shikenan babu su Allah subhanahu wataala bin nisbati lahu kenan duk da kai gan duniya ta rade a gurin Allah ba komai bane mas'ala na biyu shine da malai yake cewa karimun bilabtida ma kana kariman la budda an yakuna baqiyan laysa li wujudihi sabab ku kula da wannan dan yanzu tunani zai iya fado maka a matsayin kana ahlus sunna dan kace Allah qadimun bilabtira ko ba haka bane da dadde ne ba tare da farawa ba to tunaninka zai fado maka to shi yaya aka yi ya kasance to kalmar yaya ake yi ya kasance ita ce ake son ahlus sunna su fidda ita a cikin kwakwalwarsa shi Allah subhanahu wataala qadimun ne bila sabab babu wani dalili da ka fahimta ka to kenan wannan tunani ya cire kawai Allah Allah ne sai ka tsaya nan in shi dan ya fado ma me aka sa aka kai kaza kalmar ya kaza yi kaza saboda kaza aqidar ahlus sunna babu wannan wanda Allah ya ce antal awwalu ahlus sunna suna da Allah shine na farko ƙarin bayani babu shi wannan shine aqida ta ahlus sunna an fahimta wasa matsala na uku da zamu fitar anan malumma masu sharhi sun zo sun yi nakadin wannan jumla da malamin ya yi bayani a kanta duk da yake dai a ƙarshe akwai mubarrirat da ya sama da yin istikhdamin wannan jumla da yake cewa qadimun bil ibtida da'imun bil intiha an gane misali ko to na farko al qadim almaskaci lam yarid ism Allah bi annahu qadim cikin sunayen Allah Allah bai da sunan al-qadim kinan ne an kace qadimun kinan daga cikin sunan Allah akwai al-qadim ko ba haka bane to riwaya usahihu qad warada ism al-qadim lakinnahu ma thabata fi ba'd al-riwayat inda ibn majah wa ghayrihi malaici magana ta gaskiya akwai dalilai hadisai da suka zo suka ambaci Allah da sunan al-qadim mai da yazo a riwaya na ibn majah amma wannan riwayo ba su inganta ba na cewa Allah subhanahu wataala yana da sunan al-qadim ko wannan hadisi bai inganta ba shaykh al-islam yake cewa nasar al-asma laysa bi sahih bi ittifaq ahli al-hadith jero sunayen Allah daga cikin a sanyo sunan al-qadim wannan magana bata inganta ba a gurin ahlul hadis wa kadalika da'im lam yathbut cewa Allahu da'im daga cikin sunan Allah a ce da shi ad-da'im shi ma wannan sunan bai tabbata ba kana dubawa a cikin littafin da ibn manda ya rubuta yanzu sai mu koma mu kalli jumlar qadimun bil ibtida da dadde ne ba tare da farawa nan muna iftar da sunan Allah ko ba za mu ba mu iftar da shi anan dan sai mu ce cikin sunan Allah ne akwai al-qadim da'im kenan sunan Allah da'imun kenan ki to da ismin ad-da'im da al-qadim wa'anga sunaye guda biyu akwai riwayoyi da suka zo suka ambaci Allah daga cikin sunayen sa akwai al-qadim malum man hadithi suka ce wa'annan riwayoyi ba su inganta ba to muku tambaye mu anan shi ne ko ba haka bane to kenan dan menene aka bijiro da wa'annan sunaye anan kana imamu tahawi da ya kawo wa'annan sunaye wanda a zahiri ana fahimtar ya ambaci Allah da sunan da'im ko kuma ya ambace ta da sunan al-qadim wani mubarrat ne ake da shi malama suka ce al-ilmu inda Allah inma kana ala sabilil ikhbar ya ambace wannan ne a wajen bada labari ba a wajen ambaton su a matsayin sunaye na Allah ba mana kamar yanzu inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambaci Allah da huwal awwal ko ba haka bane wa huwal akhir kenan Allah subhanahu wataala na farko ne kuma shine na ƙarshe ni kuma sai yanzu ba da labari sai in ce shi Allah subhanahu wataala huwal qadim li'annahu al-awwal an fahimci Hausa wa huwa da'im ne annahu al-akhir kinan sardan wa'annan lafuzza da yayi yazo da su ne ala sabilil ikhbar la ala sabilil tasmiyataha aw jalaha min asma'illah azza wa jalla wal ilmu indallah magana ko an gane kwatance na ba to Allah alhamdulillah in dai sako yazo kamar yanzu misalin da anka kawo onga shine framing ko onga shi kuma na karshe me yake ce da shi wai ban san yace darne bane ko ba haka bane ga na farko ga na karshe sai in ce wannan farau ne wannan karau ne me muke ce wannan ne na farko wannan ne na karshe sai shi wannan farau ne wannan kuma karau ne da na ambaci wanda sunan farau ina nufin frame wanga da na ambace da sunan karau ina nufin handar ne kenan nazo da shi ne sigar na in bare labari ba sigar in ambace shi ne yadda yake ba wala ilmu indallah sai nagari na biyu duk da yake na mana ishara maluma sun ce wannan ya zo ne ala sabilil ikhbar wal ilmu indallah ko ba haka bane na kari na biyu da malumin suka yi kalimatu qadim la tufidu ma yufiduhu kalimatu al-awwal da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa al-awwal shi kuma sai ya ce qadim suka ce a in ma za a dauka ala sabilil ikhbar ne to ban za a fassara ta ba ta bada ma'anar awwal لأن القديم يلزم إرم الشيء ولا يلزم أن يكون المطلق ككلمة الأول معنى شيء ينكتي أبو قديم مني أبن ديكي لزم تروى وأن أبن يالبي أما بينا لزم تشي وكمينا قبن كوميبا سوري أغنيسو بكماتا yi amfani da wannan larabci ba yace qadimun bi rabtida saboda lafazin qadimi ina yace anta qadim wa anta aqdam ko ba haka bane ina kace Allah qadimun ne Allah ya dade zai eh wa wani ya fasara to ai akwai wani abu da dadde ma banda Allah subhanahu wataala kinan qadim ba yana bada ma'anar al-awwal bane imma an dauka yazo da sunni ala sabilil ikhbar suka ga kamata dai al-afdalu an yaqula awwalan bil ibtida' wa akhiran bil intihaa yayi haka babu wani nakari an gane misali ko wasu alma suka ce a'a istimalin da dahawiyi da yace qadimun bil ibtida' na'imun bil intiha bayyalahi inda ya zama a cikin hadisi Allah ya ambaci manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambaci Allah da sunan qadimi ashe shi nan dan ya ambaci Allah da cewa qadimun bil intiha ai babu lahi dan daga cikin addu'a shiga masallaci tabbata a cikin hadisi wadara ce a'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim ko ba haka bane malamai dai ba su shiru akan wannan kalma ba suka ce lafazin qadim mutakallimuna suna isti'malin wannan inda mutakallimuna suna amfani da lafazin qadim to bai kamata a matsayin shi na ahli sunna yi amfani da shi ba idan kamata ya cire wannan lafazi ya kawo wani wal ilmu indallah wannan dai jumla da ya magana da ita شيخ الإسلام يارغا يبام أمسى شيوا إنما جاء بها على سبيل الإخبار يا ذني بال الأباد والعلم إن الله إنه دي شيء ببين أبا كنسان تنتفو مفارق كراتون للتاني مكا شيء دقا تكيم مؤاخذ مؤاخذ نونا للتاني استعمل فيه المؤلف الكلمات المجملة ko ba haka bane ya amfani da kalmomin da suke mujmala ne ana iya ai musu wasu fahimta inda suna kulle da wasu abubuwa to duk dai wannan yana iya shiga cikin wannan Allah ya mu jagora akwai sabon lokaci to Allah ya mu jagora ina ganin nan zamu takaita abinda muka yi dai Allah ya ba mu dada ne muka kuskure Allah ya yafe mu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka